Masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron majamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na Rero amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalul da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 27 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa yau Litini za a fara jigilar mahajjatan Najeriya. Kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba zai gabatar mana da shirin da rashin tayi. Babangida Jibrin ya shigo da sharhin jaridun Najeriya. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Assalamu alaikum da kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Wata jami'ar sojan Amurka Owen Davis ta faɗa wa muryar Amurka cewa nan da 'yan watanni masu zuwa Amurka za ta kammala gina wani sansanin mayakan sama inda jiragen yaƙi da ba su da matuƙa za su yaƙi ƙungiyoyin 'yan yaƙin sa kai da suke gudanar da harkokinsu a yankin. Mai magana da yawun mayakan saman Amurka a Turai da kuma nahiyar Afirka, Owen Davis ta ce zuwa yanzu rundunar mayakan Amurka ta kashe dala miliyan 86.5 wajen gina sansanin soja. Ta kara da cewa duka aikin gina sansanin zai ci kuɗi dala 98.5. Ta ce wannan sansani da ake ginawa a birnin Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar shi ne sansani mafi girma a tarihin gine-gine na rundunar mayakan saman Amurka. Birnin Agadez yana muhimmin wuri a hamadar Sahara, kuma cikin sauki mayakan sa kai da masu fasa kauri daga Libya ko kuma zuwa can da Algeria da Mali da kuma kasar Chadi suke amfani da shi a zaman wurin yada zango. Wani harin jirgin saman yaƙi da babu matuƙi da Amurka ta kai ya kashe shugaban ƙungiyar ISIS a Afghanistan, Abdul Sa'ad Ertabu, da kwamandojinsa guda 9. Harin na makami mai linzami an kai ne a cikin dare a gundumar Koygen a lardin Nangarhar da ke fama da rikici, inda ƙungiyar da ake kira ISKP take da headquarterta. Mai magana da yawun gwamnatin lardin Atawullah ya faɗa wa muryar Amurka cewa harin ya kuma lalata sansanonin ƙungiyar. A halin da ake ciki kuma, shugaban ƙasar Ashraf Ghani ya ki ya amince da ya aiki da manyan jami'an tsaron ƙasar, ciki har da ministan tsaro da ministan harkokin cikin gida da kuma babban jami'in leƙen asiri waɗanda suka miƙa takardun barin aiki a ranar Asabar. Sun yi haka ne kuwa jim kaɗan bayan da mai baiwa shugaban ƙasar shawara akan harkokin tsaro ya miƙa tasa takardun barin aikin. Papa Roma Francis ya nemi gafarar Allah saboda abin fallasar lalata da ya dabaibe cocin ɗarikan Roman Katolika. Jiya Lahadi, Papa Roma ya nemi gafara a wani wurin ibada a Nok a ƙasar Ireland. Ya ce abin fallasar ciwo ne da ya kamata a ɗauki matakin sanin gaskiya da kuma yin adalci. Jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya kammala ziyarar da ya kai Ireland wajen yin huduba a gandun Phoenix da ke birnin Dublin, inda Papa Roman ya nemi gafarar Allah akan gazawar cocin wajen nuna ko kuma tausayawa waɗanda aka yi wa fitsarar. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a karrama Senator John McCain, wanda ya mutu shekaran jiya Asabar bayan ya yi fama da sankaren kwakwalwa. Za a yi karramawar a jihar Arizona da nan birnin Washington DC. Da farko za a aje gawar Senator McCain a Phoenix, babban birnin jihar Arizona, inda za a yi bikin tunawa da shi jibi Laraba idan Allah ya kai mu, ranar da yana da rai zai cika shekaru 82 da haihuwa. Ana sa ran mutane za su yi layin kallon gawarsa domin yi masa bankwana. A ranar Alhamis za a yi addu'o'in tunawa da shi a cocin Erika Baptist a birnin Phoenix ta Arewa. A ranar Juma'a, idan Allah ya kai mu, za a ji gawar Senata McCain a cikin ginin Majalisar Dokokin Amurka, inda za a gayyaci jama'a su kalli gawar. Senator McCain zai zama Senata na 13 da za a ji gawarsa a cikin ginin Majalisar Dokoki, girmamawan da ake wa Amerika da suka yi fice. Za a yi addu'o'in tana da shi a babban cocin birnin Washington DC a ranar Asabar. Ana sa ran tsaffin shugabanni Barack Obama da George W. Bush za su gabatar da jawabe a zaman addu'o'in da za a yi a nan birnin Washington DC.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, yau Litini za a fara jigilar hajjatan Najeriya zuwa gida bayan aikin hajjin bana, wanda bayanai ke nuna cewa baya ga matsalolin mata masu juna biyu bai zo da cikas irin na lokutan da suka gabata ba. Hasali ma shugaban hukumar jin daɗin alhazan Najeriya Barista Abdullahi Mukhtar Muhammad ya gaya mu taron manema labarai a birnin Makka, ciki har da wakiliyarmu Madina Dauda, cewa
ana sa ran Allah ya sa yadda za a yi kamar makonni uku ana jigilan alhazan Najeriya. Idan yanayi ya bada dama, muna sa ran ma iya kammalawa kafin wannan lokacin, amma dai a kiyasi mun dauki adadin kusan makonni uku. Muna sa ran Allah ya sa yadda an gama.
Wani matakai za ku bi domin kammala kwashe alhazan a wannan lokacin?
Matakan da za mu dauka shine dai su alhazai na farko su kiyaye ka'idan fitowa, kuma su kiyaye jakansu ta hannu, su kiyaye sanya abubuwan da za su a cikin jaka yadda ba za a samu jinkirin tantance su ba a filin jirgin sama.
Wani irin nasarori ne zaka ce an cimma a wannan aikin hajjin bana?
Babban nasara dai shine alhamdulillah an zo an yi hajji babu wani hadari mummuna da ya faru, babu wani alhaji da aka same shi da wani abu na asha. Mutane sun yi ibadan su na zaman Arafa, Muna, Muzdalifa, lami lafiya. Sannan an samu kyakkyawan nasara wurin da'a da aka samu wurin alhazai na kiyaye doka.
To lallai kowane nasara na tafiya da kalubalensa. Wani irin kalubale ne zaka ce kun fuskanta a wannan karan?
Babu shakka akwai matsaloli da aka fuskanta, wanda yake duk abin da dan adam zai shirya dole in ka samu nasara dole ka samu matsala ko kalubale. Kadan daga ciki shine sabobin ka'idoji da aka fito da su.
To sai dai kamar yadda aka ji tun da farko, wani kalubale ko cikas da aka fuskanta a hajjin na bana shine na matsalolin da mata masu juna biyu suka samu kansu ciki, kamar yadda wakiliyarmu Baraka Bashir ta labarto.
A hajjin bana mata masu ciki da dama ne suka fuskanci barazana ga lafiyarsu sakamakon tsananin zafi da kacaniyar aikin hajjin bana, inda mata da dama suka rasa juna biyun da suke dauke da shi, yayin da wasu mata da cikin nasu ya girma suka tilasta wa jami'an lafiyar Najeriya gudanar da tiyata domin kawar da cikin domin ceto rayuwar waɗannan mata. Kwamishinan hukumar alhazai ta ƙasa da ke lura da harkokin lafiyar mahajjat a ƙasar Saudi Arabia, Dr. Ibrahim Abubakar Kana, ya ce yawace-yawacen mata a filin Arfa da Minane ya haddasa mafi yawan mata masu juna biyu rasa cikin da suke dauke da shi, dukuwa da matakan da aka rigindaya na tantance masu juna biyu kafin tahowa aikin hajjin bana.
Amma batun ciki kan gaskiya bana mun samu mata da yawa da suka to da ciki, ba mu sun ya da suka san da cikin sun yi dama ba suka zo da cikin nan. To saboda wahala da suka sha da yawan cikin sun zube, wasu da cikin ya yi girma sosai suna da har yanzu da kuma bayani yanzu suna nan sai kan su bada.
To kan wannan batu na zuwa aikin haji, duk wanda wato da mata masu ciki ke yi duk wanda an hana su, Madina Dauda ta tambayi shugaban hukumar jin daɗin alhazan yadda mata masu ciki ke sulalewa su shiga safin maniyyata tun daga gida Najeriya, sai ya ce.
To wani abu ne da su masu kokarin su karya wannan dokan sun san hanyoyin da suke bi suke karyawa, amma za a ci gaba da inganta matakai na tantancewa kafin alhazai su taso. Wanda aka gani cewa tana da juna biyun da zai zama hadari gare ta, babu shakka za a shawarce ta da cewa ta yi hakuri ta jinkirta har Allah ya sauke ta lafiya sannan ta zo ta ibadanta. Saboda abana din an samu wa'anda suka zo da juna biyun bai kai munzilin haihuwa ba amma kuma sun rasa shi saboda wahala da yanayin da ke tattare da aikin haji. To wannan shine abin da muke kokari mu guje ma. Amma ta bangaren hukuma za a ci gaba daukar matakai na tantancewa da ilmantarwa da fadakarwa da jawo hankalin mai gida da ita uwar gida cewa a tuna da abin da ke cikin cikin nan shi ma yana da haƙƙi.
Wakilanmu Madina Dauda da Baraka Bashir kenan da rahotannin hajin Bana. Kafin mu ci gaba ga wannan. Gai Sheku, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Kuɗi an kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba rashin dai akan bar arha. Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Jama'a assalamu alaikum. To har yanzu muna kan takaddama da takunno kai ta kasuwanci tsakanin Amurka da China. Masana harkokin tattalin arziki sun yi harsashen cewa abin da ke faruwa tsakanin waɗannan manyan ƙasashe biyu zai iya taimakawa 'yan kasuwar Najeriya su kafa nasu masana'antun, amma fa sai da taimakon gwamnati. Ga abin da Alhaji Suleiman Bello, masanin tattalin arziki, da Dr. Lawal Habibu Haya, shi ma masanin tattalin arziki, ke cewa a wannan firar.
Alhaji Suleiman Bello, ana ta kuka cewa dama China nan fa tana nema ma ta mai da Najeriya da irinta abin da kuke kira dumping ground. Wani sansani ne na ta zo ta baje kolin kayayyakinta domin tana cin gajiyar tsarin mu na rashin sana'antarwa saboda kalubalen mu da wasu daga ciki da Dr. Lawan ya ambata su. Wai anya ko ba tsoron cewa tun daga America tana farautar kasashe irin na Najeriya, China ma tana yi saboda wancan fada da suke yi na kasuwanci ko cinikayya. Ba ku tsoron cewa yanayin na amayar da mu wani dandalin baje kolin kayayyakin kasashen ketare zai ninka?
Eh zai ninka muka yi bacci. Idan gaskiya ba zama proactive ba. Gaskiya zai ninka saboda kawai kayan da America take fitarwa za ta juye yana. Ha kayan da China suke jiwa za su jiwe yanan su za su haka saboda idan kai dan kwali a China ka sai da shi a Najeriya a can ka ba da haraji a can ka ci da wani ka ba wani aiki ya ci da iyalinsa. Amma idan ka taho kai da mutumin ya dauko kudin sa ya kawo machine yanan akai anan fa dole wani zai yi operating machine, dole zai cleaning, wani sannan zai siya, akwai value chain. So abin da ya kamata a yi shi da cewa gwamnati su tashi tsaye sai abin da kowa yake a duniya. Ka dai zanan yanzu in ka zo kano kace a baka fili za ka yi masana'anta ba wanda zai baka ba su da shi
da fadin kana nan kuma ba wani kwazazzabe ne ita ko duwatsuwa
to ai ba su yi ba za ai ba gona bace ba shi masana'anta ba gona bace ba kar sai an kai titi sai an kai ruwa sai an kai wuta wayannan da haka yanzu babu su. a Kano dai basu shewa ba san kowa wani wajen ba sannan yanzu idan kace kawai kana bude ko shago ka bude daga safiya zuwa magarba mutum bai sai zo neman haraji a inda aka ci gaba idan ka bude harka ana baka dan lokaci ka tsaya tukun da kafarka saboda shi harka ta kasuwanci ta yi ne ko ba za ta yi ba idan ka samu courage ka zo kace bari ka zuba kudin ka a kasuwanci sai a baka lokaci a kalle ka a tallafa maka kyau in wanda zai masana'anta fili a bashi kyauta filin nan kuma already an riga an kidin mun san da akai bamfai mun san da akai sharada mun san da akai calawa amma wasu da yawa yan speculators sun karbi waje sun rufe shekara 2030 ba su komai a cikin su ba ba hujjar da gwamnati za ta bari yanzu idan ka zo kace kana son kai masana'anta ga kuma filaye a rufe amma sai a ce a ba a sabo industrial park ba wacce aka kashe ita ta tokarawa ta tokarawa tokarawa yanzu in kace ai ba wajen da za a iya baka sai dai kai ka je ka siya to ka tashi ka sai fili misali murabba'in nawa a nawa ka siyo mashina ka sai generator ka saka sannan ka wanda yake ba lawa yake fada ka sai tsaro saboda billahi yanzu inda abuwa suka tazara sai ka samu wani zai kwashe maka mashin din ma sannan kuma kansu ma mutanen mu sai ka canja musu tunanin su duk wanda yace zai zo yayi masana'anta to fa taimaka muku ko wanda fanni saboda haka kamata ya zama dan lele gwamnati ta tallafe shi ta bashi moratorium ta bashi bashi ba ruwa misali yanzu kamar kuma za ta karba ta subsidizing sannan ta bashi fili idan aka yi haka za a samu multiplier effect amma idan ba a yi ba shikenan kasuwar da wayannan suka rasa sai ta yi wannan kasuwar da ajiyar suka rasa sai ta yi wannan kasuwar amurka suka rasa sai ta yi wannan kuma yanzu abin haushi ma shine ana zuwa makotan mu wanda suke da better working environment a establishing abin amma kai suna ƙarya nan I assure you 60-70% of kind is ending a Benin ko a Niger ko a Togo the end of in Nigeria nan kaso take kaso nan jama'a suke nan spending power din take
Dr. Lahabi za iya cewa kenan waccan gajiya da muke ta hasashen Nigeria za ta iya cin gajiya za ta iya cinta sanadiyar fadanan na giwaye guda biyu akwai sharada kenan da aka dan fara da wannan gajiya kenan
kware kuwa ai kamin yadda muke magana ne ni da Alhaji Sulaiman ai sharadin bibi ko dai Najeriya ta zauna ta zama wato jujun waɗannan kasashe guda biyu duk wanda ya rasa kasuwa a cikin su yayyo nan saboda ita Najeriya ita ce kasuwa Afirka ta yamma gaba daya saboda haka sai su kawo kayan su nan ko China ta kawo ko kuma mu yi shiri dan mu ci gajiyar abin kamar yadda muka faɗa ni da shi gajiyar ku ita ce mu bayar da yanayi kyakkyawa wanda zai kawo kyakkyawar alaka ta dan kasuwar Najeriya da na China da dan kasuwar Najeriya da na Amerika wanda idan zai zo ba kaya zai kawo ba wato masana'anta zai kawo mu muna da filaye muna da kasuwa muna da jama'ar da za su siya mu zo mu kafa waɗannan masana'antu kasashen Afirka da suka farga kamar yadda iga ya maka irin su South Africa sun farga da wannan sun kakkafa masana'antun da kuma kasuwar su a nan ce matsalar shine idan kasuwar masana'anta na wani waje kai kasuwa kai tattalin arzikin ka ne yake tafiya wancan kasar su kuma su suke sana'antawa a can suke biyan haraji a can suke samar da aikin yi a can suke sa kayayyaki su yi sauki ku kuma su tattaro su kawo kuma kudaden ku ku siya da tsada ku samu tashin gauran zabin kayayyaki da matsin tattalin arziki saboda kudin ku ya kare akan abin da za ku yi sana'antawa ba ku iya sana'antawa ba misali lemo ne na gwangwani da ake shigowa da su a lokacin da ake shigowa da su an yi ta kururuwa ɗan kasuwa sun yi kururuwa cewa leman nan fa da ake shigowa da shi kashi 30 ne wato ainihin ‘ya’yan itacen kashi 70 ruwa ne amma Najeriya tana kashe sama da dala 100,000,500 wajen shigowa da su a shekara wanda idan ka kafa masana'antun a nan mu za mu iya kawo kashi 80 ‘ya’yan itace mu sa kashi 20 ruwa kaga ya fi lafiya a lafiyar ciwo kuma mu sayar da shi a bisa sauki haka sannan gwamnati ba ta buƙatar kuɗin mu sai na sama da dala 1,500,000 idan ka kafa masana'antuna a nan buƙatar kuɗin musayan kansa zai ragu so kururuwar dala da waye da sauransu sai ka zo kana ga dala a kasuwa an ki sayanta me za a yi da ita saboda akwai masana'antu a nan suna sayawa amma idan tsinken sa kace da ashana sai ka je ka shigo da shi kaga kullun kana bukatar kudin musaya bukatar kudin musaya din ita kike da sa hawa farashi yake da dak abuna saboda haka ita gwamnati saboda haka kamar yadda na ga maka cin moriya ya danganta idan mun gwamnati ta yi shiri da ita da ɗan kasuwa mun shiga mun tsara mun zubo inan tana kan na mu gyara tattalin arzikin mu samuwa wa da ɗan kasuwa da mutane yanayi mai kyau da za a iya yin kasuwanci to wannan Najeriya za ta ci moriya su za ta zama ita ce uwa maba da mama a wajenta ake sana'antawa kamfanonin sun zo sun haɗu da Najeriya suna sana'antawa kuma suna sayar da wasu kasashe a samu raguwar rashin aikin yi a samu raguwar hauhawar farashin kayayyaki a samu raguwar rashin tsaro da sauransu wanda shi zai taɗaice maka gwamnati da al'umma
wai dakta idan mu koma baya kaɗan game da zancen takaddaman nan idan kamar gumute gumu kowa ya gane cewa ya gane karfin kowa za a iya samun yanayi na asasanta a samu wata kafa kuma a ci gaba da hulɗa yadda kamar ko kuma a tunda wannan baraka ta samu shi kenan ba magana asasanta tsakanin Amurka da China
I don't see dole sai sun ai gwabza za su daga ba sai sun dawo sun zauna akan teburin shawara dole saboda kowa a cikin su yana buƙatar kowa ina buƙatar kowa America tana buƙatar China saboda China bayan tana da sana'atar da kayayyaki tana ɗaya daga cikin kasashen da suka fi kowanne yawa a duniya saboda haka akwai kuma abin da China ba za ta iya sana'antar da shi ba tana da buƙatar su daga mai yiwuwa daga America America tana buƙatar China mutananta suna da buƙatar China da kayayyakin su saboda sauƙin kuɗin su saboda haka kokarin ita America ai kokarin rufe gibin kasuwancin da yake tsakanin su muna saya daga wajen ku da yawa ba ku saya daga yawa saboda haka dole sai kun saya daga yawa ita kuma China daga sanda ta nemo waɗansu kasuwannin nata suka cicciga dole dai inda ko ba sai ta ita koma America saboda duk ai abin da ake nema expenditure power ake nema spending power kasashen da suke da kuɗin da za su kashe saboda haka ita kuma China tana buƙatar kasashe masu kuɗi da za su kashe America kuma tana da kuɗin da za ta kashe sannan America tana buƙatar China na buƙatar America saboda haka za su nuna ko da za su daidaita din amma bayan kowa ya kawo nasu sharuɗin da sauransu amma dai ala ayi halin a cikin wannan rigima akwai buƙatar kasashe irin su Najeriya su duba yanayi siga sun samu wata dama wata kafa da za su tallafa su ma tattalin arzikin su tunda duk in abin ya juya sai ya dawo musu gwamnati tana da kyakkyawan hannun da za ta sa anan ɗan kasuwa shi kadai ba za su iya ba
madalla jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka je muryoyin su da Solomon Abo da Chubahiro Jordan da suka shirya mana sauti ni Sablo Garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya
kudi an kashe sau da hanya mai kyau
to ga sheka yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da shiri na gaba
zan fara sharhin jaridan na yau ne da jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridan na kira ga 'yan Najeriya da su guji ba da goyon baya ga 'yan siyasan 'yan amutu ko airai kiran da jam'iyyar ta APC mai mulki ta yi dai ya zo ne a daidai lokacin da aka kama wasu makamai da aka yi niyyar shigowa da su Najeriya a ƙasar Afirka ta kudu sanarwar da kakakin jam'iyyar APC Mr. Yakini Nabina ya fitar ya ce kama wannan makamai da aka yi a ƙasar Afirka ta kudu ya nuna yadda wasu siyasan Najeriya da kuma jam'iyyunsu ke kokarin tada husuma a Najeriya game da zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa sai kuma jaridar Punch da ta bi sahun sauran jaridun duniya wajen bada labarin mutuwar shahararren dan majalisar dattijan nan na kasar Amurka Senator John McCain a cewar jaridar ta The Punch dan majalisar dattijai na kasar Amurka mai wakiltar jihar Arizona dan shekaru 81 ya haifar su ne bayan ya yi fama da cutar kansa sai kuma jaridar The Nation jaridar da Toronto shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki na cewa bai damu ba da yunkurin da wasu 'yan majalisar dattijai ke yi na tsige shi shugaban majalisar dattijan Bukola Saraki wanda ya koma jam'iyyar PDP jaridar The Nation ta ruwaito shi yana shaidawa gwamnan jihar Delta Ifeanyi Okowa cewa ko kadan bai damu ba da yunkurin da wasu ke yi na tsige shi kuma hakan su ba zai cimma ruwa ba ko da majalisa ta koma aiki sai kuma jaridar jaridar Daily Post, jaridar Detroit, shugaban kasa Muhammadu Buhari na kira ga lauyoyin Najeriya da su kasance masu aiki domin ci gaban kasa da kuma hada kan al'umma. A jawabin da ya gabatar wajen taron kungiyar lauyoyi ta Najeriya a Abuja, jaridar ta ruwaito shugaban Muhammadu Buhari na jan hankalin lauyoyin game da zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa, daga su mai da hankali wajen aiki tukuru na amfani da basirar da suke da ita wajen tabbatar da adalci ga kowa da kowa. Sai jaridar This Day, jaridar Detroit, kokarin da hukumar bada agaji na kasar Amurka USAID ke yi tare da haɗin gwiwar jami'ar Afe Babalola da ke Ado Ekiti na horar da malaman jinya na ceto jirajirai daga mutuwa. Jaridar dai ta ruwaito cewa yanzu haka hukumar na bada agajin kasar Amurka na bada horo ga ma'aikatan jinya a asibitin koyarwa na jami'ar Afe Babalola da ke Ado Ekiti da za su samar da lafiya tare da ceton yara a matakin farko. Har ila yau jaridar ta This Day ta ruwaito babban hafsan sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar na kira ga kamfanin kasar Amurka mai suna Sierra Nevada da ke kera jiragen saman yaki samfurin A-29 Super Tucano da su hanzarta samar da wayannan jirage ga sojojin saman Najeriya a yaki da sojojin ke yi da kungiyar Boko Haram da sauran ayyuka na ta'addanci a kasar. Babban hafsan sojojin saman Najeriya ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake karban manyan jami'an kamfanin na kasar Amurka da kuma wasu wakilai na ofishin jakadancin Amurka karkashin jagorancin mataimakin shugaban kamfanin Mr. Taco Gilbert. Shagin jaridun Najeriya kenan. Babangida Brown, murya Amurka daga Lagos.
Ba gaida Babangida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amerika. Sunana Adhim Musa, Amerika, suna kegin Najeriya, mazauni Owari. Ina so na aikana wa ra'ayi da shiru kura. Idan zai siyasa ya yi siyasa, idan zai yi adawa ya adawa. Mun san adawa da neman kuɗi da ake yi, ba ta neman wani mukami ba ta wani neman shugabanci ba, shi neman kuɗi na ke shi almajiri na cikin ƴan siyasa, shi talaka ne cikin ƴan siyasa, shi ɗan adawa talaka ne cikin ƴan siyasa. Kallon yana mana wayo, kai ya mana wani fafatun banza da ƙaryar banza da shirin banza da yi. Kai tsoron Allah ka yi magana da za ka yi, kai ka san inda jam'iyyar BDP ke kan gaba a kan shugaban majalisa a cikin APC ne, da yanzu ƙarya kake yi an cije shi. Bukola Saraki azzalimi ne, Bukola Saraki yana busa busa kujerar haramtattun kujera, kuma ƙarya ko wallahi sai ya sauka da yadda Allah, ko kana so ko ba ka so.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Habadu Bajoga, garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah ala kulli hal, BOA kamar yadda a kullum dai kuke ba mu damar isar da kwace-kwacen mu, yau kuma zan yi kira ne ga ƴan uwana, musamman ma Fulani, cewa ya kamata kowa ya je yanki katin zaɓe, musamman ma da Fulani yankunan ƙauyukan mu na can yankin ƙaramar hukumar na faɗa, kamar yankin su Biris da su Damba, cewa su je su yanki katin zaɓe, ganin yadda a kullum suke kokawa ƙungiyoyin mu cewa an bar su a baya, ko menene ba a damawa da su. Kusa ko ne jahin jaɓe katimo, to on jaɓe katimo tsohuwar ta ta kairu domo don mun tantaro Allah hokka ƴan sa'a, Allah ya ba mu sa'a, da fatan wannan kira ya kai ga ƴan uwana Fulani, musamman ma na yankin ƙaramar hukumar na faɗa. Daga Baffa Haruna Bajo ga BOA, mun gode ku tashi lafiya, Allah ƙara da ku.
To yanzu kuma ga Jami Ali da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Wata jami'ar sojan Amurka Oban Davis ta faɗa wa muryar Amurka cewa nan da 'yan watanni masu zuwa, Amurka za ta kammala gina wani sansanin mayakan sama, inda jiragen yaƙi da ba su da matuƙa za su yaƙi ƙungiyoyin 'yan yaƙin sa kai da suke gudanar da harkokinsu a can, wato yankin Agadez na jamhuriyar Nijar. Wani harin jirgin saman yaƙi da babu matuƙi da Amurka ta kai ya kashe shugaban ƙungiyar ISIS a Afghanistan Abdul Sa'ad Al-Tabi da kwamandojinsa guda tara. An kai harin ne a cikin dare, kuma harin ya lalata sansanonin 'yan ƙungiyar. Papa Roma Francis ya nemi gafarar Allah saboda abin fallasar lalata da ya dabaibe cocin ɗarikan Roman Katolika. Jiya Lahadi, Papa Roman ya nemi gafarar a wani wurin ibada a Nok a kasar Island ya ce abun fallasar ciwo ne da ya kamata a dauki matakin ganin gaskiya da kuma yin adalci.
To ma saurare ni muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sai yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Jummai Ali da takarar tona labaran duniya da kuma wanda ya hada mana sautin CD da injiniyan mu na wannan lokacin John Ellison ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima can.